Daga muryar Amurka a Washington DC. Wassalamu assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku kamar yadda aka saba daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duka na FM din a Niger, sai kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio a kumasin kasar Ghana ko kuma fata yanar gizo mutum voahouse.com. masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai sauraro,
sai kuma ni Usman Kabar Ahmad.
Masu sauraro, kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 30 ga watan Nuwambar shekarar 2017, za mu yi magana ne akan ranar tunawa da ciwo mai karya garkuwar jiki ko SIDA a gobe 1 ga watan Disamba na Majalisar Dinkin Duniya ta ware.
To amma mu za mu yi magana ne a yau jajibirin ranar da muke maganar lafiya a duk ranar Alhamis a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Shin ta yaya ya kamata a dakile wannan cutar ne ta HIV?
Ta hanyar ci gaba da gabatar da shirye-shirye a kafafan watsa labarai kamar gidajen radio, jaridu, kafar sadarwa, to yanar gizo da sauransu, tare da nuna masu wannan cuta illar rashin zuwa asibiti domin gudanar da bincike. Za mu tattauna da babban daraktan hukumar yaki da cuta mai karya garkuwar jiki a Najeriya don jin ina aka fito, ina kuma aka kwana an murkushe wannan cuta.
To kai tsaye, bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter.
Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace hanyoyin murkushe wannan cuta ta HIV/AIDS a fili suke sune kamar haka: yin gwajin jini kafin a ƙara shiga jikin wani, sannan a tabbatar an kona aska ko reza kafin a yi amfani da shi domin gudun tsautsayi. Haka ma kafin masoya su yi aure, yana da kyau su je su yi gwajin jini tukun domin su san matsayinsu a rayuwa, ko in ce gudun kar a yi kitso da kwarkwata.
To sai kuma Lawale Manchester Kamba yace yau da gobe hakika akwai hanya. Da farko dai wani namiji ko kuma mace mai hankali ya kamata ya ji tsoron Allah. Na biyu kuma gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka ko kuma su hada gwiwa domin tallafawa masu dauke da cutar. Na uku kungiyoyi masu zaman kansu da malaman addini, limamai da duka addinan da ake da su, su hada kai wajen kawo mafita ga wannan cuta. Allah ya sa mu dace.
To amin. Sai kuma Abubakar Kawu Girgir yace assalamu alaikum yau da gobe. Hakika a gobe take ranar tunawa da masu cutar HIV da Majalisar Dinkin Duniya ta ware. Tabbas kuma akwai yadda za a yi domin rage karfin wannan cuta. Idan aka hada karfi da karfe, shine masana su tashi tsaye wajen wayar da kai. Gwamnati kuma tana ba da tallafin da magunguna ga masu dauke da cutar. Insha Allah za a samu saukin yawaitar yaduwar cutar. Ku tashi lafiya.
Sai kuma Baffa Haruna Bajoga yace duk mai dauke da cutar ya tabbata yana zuwa asibiti akai akai domin a dora shi akan magani, saboda ba daidai bane mutum ya san yana da cutar amma yayi shiru ya ki bayyanawa, domin a irin haka ne mai dauke da cutar yake yada ta ga wanda bai da ita.
To sai Yusuf M. Ramadan mai Gombawa yace da farko dai ya kamata gwamnati da hukumar lafiya su tashi tsaya haikan domin tabbatar da cewa masu dauke da wannan cuta ta HIV suna samun kulawa ta musamman ta hanyar ba su magunguna, kuma a tabbatar da cewa sun sha magungunan da ake ba su. Bugu da ƙari, ya kamata gwamnati ta kawo ƙarshen dukkan hanyoyin da ake bi wajen yada wannan cuta. A ƙarshe nake fatan Allah ya kare mu daga wannan cuta wacce suke dauke da kuma Allah ya ba su lafiya.
Amin amin. To sai kuma Ibrahim Muhammad Karasuwa yace yau da gobe malaman lafiya dake aiki a asibitoci ya kamata su rinka fadakar da waɗanda suke dauke da wannan ciwo na HIV ko kuma AIDS a cibiyar karbar magunguna da kuma fadakar da wanda ba sa dauke da ciwon don su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta kuma al'umma su daina zinace-zinace.
To sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace to akwai hanyoyin dakile wannan cutar kamar amfani da sirinji daya ga mutum daya, sannan a gwada jini kafin karawa, sannan a kula da yaron da innarsa ke dauke da shi, sannan kuma hana aure tsakanin wanda ke dauke da cutar da wanda bai dauke da shi, da sauran dai hanyoyin dakile cutar.
To sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Fatima Musa Wada da kuma Aishatu Musa Wada birnin Barkin Ladi a jihar Filato suka ce assalamu alaikum yau da gobe. Ai wallahi wannan cutar tana ta cin karanta babu babbaka ga al'ummar kasashen duniya musamman ma kasar mu ta Najeriya da Niger. Allah dai ya kyauta, amin. Wannan shine sakon da suka aiko tace suka ce ku tashi lafiya malaman shirin yau da gobe a VOA. To mun gode sosai. Sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma shine sakon karshe saboda lokaci.
Game da wannan batu muna tare da waya da babban daraktan hukumar yaki da cuta mai karya garkuwar jiki a Najeriya don jin ina aka fito ina kuma aka kwana a murkushe wannan cutar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam.
To da muke magana a cikin shirin yau da gobe.
Sunana Sani Ali, ni ne shugaban ma'aikatar da take kula da masu ciwon sida a Najeriya, National Agency for Control of AIDS.
To barka da zuwa.
Barka ka dai Hafsa, barka da yamma.
Gobe in Allah ya kai mu Dr. Sani ɗaya ga wata na wannan Disamba din nan da za a shiga, rana ce da aka ware ta Majalisar Dinkin Duniya wanda duk duniya suke ranar tunawa da cutar HIV ko kuma sida ko kuma ciwo mai karya garkuwar jiki, wanda kuma taken wannan shekara kusan shine yadda za a yi aiki tare a bayyane tare da kuma kididdigar yaya abin yake. Shin da farko me zaka ce akai saboda gobe ne?
Wato a kowace shekara ɗaya ga watan Disamba muna rike wannan rana ne domin mu tuna da wanda suke da wannan cuta da wanda suke tare da mu da kuma wanda Allah ya musu rasuwa sabili da wannan cuta. Ita dai ga watan Disamba ko muna amfani da ita ne mu ƙara duba abubuwan da muke da muke yi da zai taimaka waɗannan marasa lafiya kuma ya kamata a ce muna yi da ba ma yi. Wato kamar yadda Bature ya ce in dai kana da wannan ƙara da ado ko
ƙara kuwa inda kyau ka ƙara da wanka.
Yawa to kaga Hausa ne ma yake ba ma ba su zai ta abin da muke yi kenan a kowace ɗaya da watan Disamba. Kuma a Najeriya yanzu a halin da muke ciki muna da masu wannan cuta da suke kan magani mutum miliyan 150,000 ko wannan jama'a suna da yawa, amma duk da haka mutum ɗaya ne kawai daga cikin uku yake kan magani yanzu. Muna a wannan ɗin a kiyasin muna ganin
ɗaya daga cikin uku ke shan magani a irin wannan lissafin.
Yawa in sai da muna ganin kawai ɗan Najeriya miliyan uku ne suke da wannan cuta ya kamata a ce suna kan magani. Akwai sauran aiki a gaba ke.
Akwai aiki. To misali kamar da kai maganar mutanen da suke da shi yawansu da sauransu da masu shan magani, kamar misali akwai rahotanni da suka fito daga jihar Nasarawa cewa akwai yaran da aka haifa sama da kusan 50 da ko ɗaya ne wanda dukansu an haife su suna da ciwo mai karya garkuwar jiki a jikinsu, ma'ana irin daga uwa zuwa ɗaɗin nan da ake samu. Shin kuna da wannan labarin kuma ana yin wani abu akai musamman yara manyan gobe da za su taso wanda za a so su rayu cikin kwanciyar hankali?
A gaskiya wannan abu ne da dukkanmu ya dame mu, ba wai kawai a Nasara ba, ban da wannan kiyasin a Nasara, amma mun san ko a shekarar da ta wuce ni kiyasin cewa jarirai wurin 37,000 ne aka haifa a Najeriya da wannan cuta. Kuma wato wata duba a duniya kanta kusan kowane a cikin jarirai hudu da ake haifa da wannan cuta ɗaya ɗan Najeriya
daga cikin hudu a duniya
kuma daga cikin hudu a duniya dai muna kiyasin dai daga cikin hudu Nigeria ta fi kowace kasa haihuwar yara masu wannan abin ta kai shi saboda wannan cuta ce da idan aka sha magani idan ita juna biyu din ta sha magani irin ta fi kama wannan cuta ba Allah ya
tsare in ta bu ka'ida
tokata din dena jariran su sun yana kama wannan cuta
kuma iyayen na da shi
kuma iyayen suna da shi saboda maganin idan aka sha magani to wannan cuta da take bin jini wato kwayoyin cuta abinda muke kira virus ba a samun ta a jini wanda suka ɓace daga jini to fa ba inda za a yi jariri ya kama wannan
kuma
akwai kasashen duniya akwai ta irin su Cuba da irin su Thailand da kwata-kwata ma'aikatar wato World Health Organization ma'aikatar kula da lafiya ta duniya kenan ko ta tabbatar cewa waɗannan kasashen yanzu kwata-kwata ba jaririn da ake haifa
da wannan to kaga akwai buƙatar sake tashi tsaye kenan a Najeriya to me kuke yi akai yanzu
to yanzu abin da muke shi kanta ministan lafiya wato profesa Aisha Kadewale a kwanakin baya kafin da ya wuce ya faɗi muhimmanci da gwamnati take sakawa da ni cewa babu jaririn da ake kanin gaba a Najeriya da wannan cuta ya kuma yani sai da wannan yani sai da wannan ta hanyar tabbatar da cewa duk mace mai juna biyu an yi mata test wato an gwada ta in ji kina da juna biyu in kin je awo gwada ki a ga ko kina da wannan cuta idan kina da wannan cuta za mu sake akan magani kuma in ka sake akan magani insha Allah bari ne ki da ke kama wannan ciwo ba to yanzu abin da ke kai da muke kenan sai akwai a yanzu ma a halin da muke ciki akwai mata kusan 50,000 da wani abu da suke kan magani amma kowace shekara akwai mata kamar 150,000 da suke da wannan cuta da suke da juna biyu kaga za mu koma kan wannan kasafin da na
kasafin
yawwa
an dai dawo kan shi
akan magani an dai dawo kan wannan kasafin kuma su matan da suke da wannan cuta da suke da juna biyu ba yawa ba ne da su akan wayanda suke a cikin jama'a ba miliyan uku ba ne ko miliyan biyu da 150,000 ne ƙarƙari
150,000
inda haka yanzu magana da muke muna aiki da ma'aikatan lafiya da su jihohi akwai abin da ake kira maternal and child health week wato statistics ne da gwamnatocin jihohi suke sakawa don su duba lafiyar jarirai da mata masu juna biyu a lokacin ana vaccination wato rigakafi kuma ana gwaggwada mata masu juna biyu to a wannan lokacin ne kuma ya muje mu rinka gwaji akan wannan cuta amma duk da gwamnati suna kokarinta kuma akwai abin da ya kuma da
shi
wannan kira ne na shugaba duk mata masu
juna biyu
da juna biyu kin yi awo a miki a gaba
ta tabbatar an mata
a tabbatar cewa in ba ki da wannan cuta ne
kuma akwai a bata yanda za a
in kina da wannan cuta ne da insha Allah za mu saka ki akan ba amma kada ki zauna ki ce a'a ki ba za a gwada ki saboda za ki kwari kanki kuma za ki kwari jaririn da ba ki haifa ba
gaskiya ne in kuma akwai sai a ce ga inda za a
yi in akwai kaga ai akwai magani ba iya riga kafi kenan amma in kika ce da za ki je a gwada ki ba kika zauna a gida ki ba sa kan ki sani kin kwari kanki kin kwari jaririn da za ki haifa saboda jaririn da za ki haifa zai ci gaba shan magani kenan har ƙarshen rayuwarsa
to yanzu ka san muna jin labarin yadda wannan cuta take yaduwa a sansaninnukan yan gudun hijira wanda mataki kuke dauka a ganin cewa kun kai musu ko dauki ko kuma kun sanar da su game da yadda za su kare kansu daga cikin cuta ko kuma dai wanda mataki kuke dauka akan irin waɗannan gurare
a hakika muna aiki da abokan aiki ne da suke a kasashen da suke da wannan tarzoma mun san abin da yake faruwa da kwanakin da mun yi aiki sosai da da wannan jihar Borno. Katin kowace jiha suna da abin da ake kira taka.
Haka na jiha ba?
A matsayin jiha.
Eh.
Shi taka din nan da yanda mu muke kula da gabaɗaya tarayya. Shi haka ke kula da jihohin. Ni aiki da taka din mun je da an je an tuku da wannan wurare. Tare da wannan abokanan aiki na NGO wato
masu zaman kansu kungiyoyi
masu zaman kansu yawa an zoko da jama'a kuma da aka samu da wannan cuta an hada su da inda za a ba su magani a cuta a kula da su muna sanar da abin da yake faruwa kuma hakika muna nan muna gwaji a wannan
wurare to
muna tabbatar cewa abin da
yake faruwa. To a da tsani har yanzu a maganar maganin nan yaya mutane na san za su kila su kare ji yaya maganan saukin samuwa shi yake saboda ka san akwai lokutan da aka dinga cewa yana wuyan samuwa wani lokaci a ce ai wani wurin ma sai kaga saboda yanayin kasar mu da maganan cin hanci da rashawa sai kaga wani wurin wai sai ka dan bada ma wani abu kafin ka samu yaya yanzu abin yake kuna samun irin wannan rahotannin koko abin yayi daidai
a din alhamdulillah ya rage kan kasar Najeriya ta kace da sace da ba kamar irin kasashe da muna da jama'a da yawa
sassa
da ake a cikin shekara biyar din da yake da muna da irin bada magani 500 yanzu mun kare wannan ya kuma irin 1,600
a cikin shekara biyar
a cikin shekara biyar kawai
kuma
in ka duba kudin da ake kashewa idan kawo mutum yana da wannan cuta kudin maganin da duba shi da cutar yana 50,000 ne a shekara yanzu muna da
kowane mutum daya kenan
kamar yadda nake kowane mutum daya muna da wani mutum miliyan daya da 50,000 da mana ce kusan magani amma ta yi cutu da nake tare da su take ɗaukar nauyin su
na gani
to amma wannan babban aiki ne abin da zan ci ne shine duk wanda yake da wannan cuta abin da wannan cuta ake ba da shi kun da yake ka ba da kuɗi domin a baka maganin ba da ido bane ko kaɗan ba wanda muke cewa ya ba da ko kwabo da mu ba shi magani
kyauta yake tafiya
akwai wuraren da yake za su nemi a ɗan na fa dan ba da wani abu domin a yi gwajin jini abin da muke kira da chemistry
oh wannan wanda dama riga ta da asibiti
to kamar irin kun taba samun wani rahoto akan cewa ga inda ake karbar kuɗi ake ba da magani in kun taba kar samu kun taba dauka wani mataki aka ko kuma wani mataki kuke tana za ku dauka in ku samu wannan labarin
ya kai abin da yake faruwa akwai asibitocin da kamar idan mutum yana da malaria haka idan ka je akwai asibitin da ka je kamar na koyarwa da wai mun ba na koyarwa ba
in
ka je karban sati za a tambaye ka ka biya kuɗi domin a buɗe maka sati kai wannan eh duk wannan nan charges din ba charges bane
na wannan
domin cutar sida
oh ya daganta da asibiti
charges ne da kowa ya zo yanayi a duba shi a wannan asibitin a daje shi a ga fara ne yana abu ta kamar
ne ba
amma abin da zan yi abu akai shine idan ka je karban magani aka ce sai ka biya kuɗi da ne na magani to wannan ko kada sabida magungunan nan cuta muke ba da su da yawa daga cikin su cuta ake shigo da su na wurin miliyan mutum miliyan ɗaya ba ma mun ke kula da su ba abokanan aikin mu ne suke kula da su abokanan aikin mu na mu kuma kuɗin kasashen waje ne ake yan magungunan ake shigo musu da su domin kiran ɗin
wannan
amma hakika bai kamata a ce ana cajen mutane ba domin
wannan
magani kada ko karam bai dace ba ni kana da wannan cuta bai kamata a ce kana biyan kuɗi ba domin karɓan magani za a iya cajen ka sabida yayin su wato yayin su ɓarɓarin na kula da lafiyarka ba wai kan magani
eh to dakta yanzu misali muka koma kan taken majalisar ɗinkin duniya na bana da ta ɗauka na cewa a haɗa kai wurin accountability ne da tallafi da yin abu a bayyane don maganin wannan cuta in za ka ba mu yanzu shawara ta yaya ya kamata mu ɓullo irin wannan magana da majalisar ɗinkin duniya ta yi na bana
yawa to kadama ne kuma abin da yake faruwa a Najeriya ita fannin gwamnati inda muke tallafawa kuma yana tsowa ne daga gwamnatin
tarayya
to amma kuma shi ciwon sida ciwo ne da ba na gwamnatin tarayya bane ya kamata su kula da shi wato abin da ake kira ba tertiary care problem bane akwai yanda muke duba yanda ake wannan kamar health system yanda ake raba wato shi ciwon sida kamata ya yi a ce a primary health care wato ƙasa ya kamata a ce ana duba mutane da primary health care da secondary care mallakar jikoki ne yanzu ƙoƙarin da nake muna ƙoƙarin mu aiki da jihohi da gwamnoni mun roƙe su kwanakin baya watanni da suka wuce na je mun haɗe da su meeting
an tattauna
saka kashi ɗaya daga cikin ɗari na kuɗin da suke karɓa wata daga gwamnati saka a kan wannan cutar sida kula da mutane jama'a da suke jihohin su a halin da ake ciki ma na wasu akwai jihohin da shekara goma ba su ba da ko kobo ba su kula da
to kaga maganar support na tallafi haɗa hannu da shiga ba
yawa kuma wannan ita gwamnati ta rayya alhamdulillah tana
ta yi nata
mutane a jihohi biyu ta raba a jiya amma wannan kamar taimako ne ba wai wannan ɗan ta bane ita ya kamata a ce ta ɗau wannan zaman ba
gaskiya to amma to misali akwai kasashe kamar irin kasashe da suka shiga kamar yanzu irin kazo irin su Amurka da sauran kasashen Turai da kai kanka ka san me nake magana zaka ga cewa akwai cututtuka daban-daban ba ma maganar HIV kawai ba zaka ga akwai mutanen da suka masu zaman kansu ne wani ma bai komai amma ya bude kila wani website ana donation na kuɗi mai kwabo da ɗari zai iya sa wannan kuɗin kuna tunanin naka a ce irin kun karfafa mutane gwiwa misali ta yaya za su mai kwabo da ɗari ya ɗan jefa ku ɗan dinga karɓar donation bayan na gwamnati ga kuma na mutanen gari suna taimakon kansu da kansu ana ƙarawa don gudu tare a tsira tare?
A hakika ba na suna kuma kayan magana akwai ƙungiyar wannan masu hali da shuru wanda suke ‘yan kasuwa da suke kula da harkokin sida ana suna duka wato Nigeria Business Community again mun haɗa kai yanzu da su za a yi asisi asisin nan zai zama da cewa asisin a hannun su yake za su rinka tara kuɗi lokaci suka tara kuɗin nan sai su sayi kayan aiki na maganin cutar sida wato magunguna da abubuwan gwaji da sauransu su shigo mana da su cikin ƙasa in suka shigo da su cikin ƙasa akwai abin da ake kira national team wato akwai inda ka ɗaya magungunan nan da aka siyo da wanda abokananmu na ƙasashen yanzu suka siyo da sauransu da noma muka saya muna saka a national team saboda haka su ma za su saya ta hanyar wannan asusun da su saka a national team yanda za su tallafa wa gwamnati inda abin da ba gwamnati kaɗai ya kamata a ce suna taimakawa ba mutanenmu ba ta hali da shuni da kamfanoninmu da sauransu sabida abu ne da ya shafi jama'a ya shafi kowa da abin da muke kokarin yi kenan a kan haka ma kuma akwai wato inshora wato da ya kamata a ce ana iya wanda wato national health insurance sun yi magana da gwamnati alhamdulillahi sun yi yadda mana cewa mu yi aiki da NHIS da kasar cewa masu ciwon sida kuma a kasa a health insurance
maganar tsarin inshorar lafiya
yanzu nan gaba a hankali haka su ne na kasashe wanda da suke ba mu kuɗi inda suke shigo mana da kayan aiki ai da za su ci gaba da yi ba har abada
gaskiya dole akwai in tura ta kai ba godo
da su na da su mana sallama
sai to yanzu kun yi kwari
yawa kai ka ko ki mana wannan sallama ai ya kamata a ce
mu mun riga mun yi ɗakin da za mu zauna a sun fita
yawa
haka yake
to dan ta yanzu daga ƙarshe wace shawara kake da ita ko kuma wani kira za ka yi wa matasa
ban kiran da zai yi wa matasa idan ba su san halin da suke ciki na ciwon sida ya na da ranar da su je a gwada su muna da namba 6222 yanzu kaga wannan waya ko a ina suke a Najeriya ka faɗa mana za mu faɗa musu a ina ga da zuwa a yi kwaci
6222 kenan ko a turance
da gida idan mutum yana da Airtel ko Etisalat na gida muna nan muna aiki da MTN da cewa MTN sun haɗu ne kuma sun fara mana cewa ya ta haɗe da mu amma a yanzu dai
wato kamar za a yi waya kenan in yanda zan sa lamba yanzu in kira Dr. Sani sai kuma misali in zan kira wannan lamba kawai zan sa kawai
yawa abin da muke kira call center daga karfe 7 na safe zuwa 7 na dare min zuwa juma'a muna nan muna tsamani cikin jama'a in dai kai kira zan fada maka inda zaka samu inda za a yi wannan gwaji aso gwada kuma in ba ka da shi
shikenan sai a ga mai da zaka kare
to so ka sai ka ci gaba da kula da kanka da akwai abubuwan da ya kamata ya yi kare kanka da wannan cuta idan kuma kana da shi insha Allah za mu ba ka magani saboda yanzu masu ciwon sida
nan kasar ma kaga irin kasashen nan zaka ga ba wani labari bane sai ka dade ma baka duriyar su ba amma kuma suna nan kuma suna shan maganin su kuna nan kuna hulɗa baka sani ba ma
ai alhamdulillah ai abubuwa sun canza a wannan fanni abubuwa sun canza shi yasa a da mutane suna tsoron gwajin nan saboda gani suke in suka yi shi kenan ai mutuwa assalamu alaikum ko ba ma kamar mata masu juna biyu ina kira ga mata masu juna biyu dan Allah kan annabi ku je a gada ba dan kawai dan ku ba dan jaririn da kuke riƙe
to muna godiya sosai Dr. Sani sai Allah ya kai mu kuma muna maka fatan alheri da kai da hukumar saka gaba daya da ta Najeriya ba kusan zance ta ita naka ta kula da ciwo mai kare garkuwar jiki a Najeriya
to mun gode doctor
na gode kwarai malam Usman da Hassan
masha Allah to a tashi lafiya
lafiya jarin talaka a wasu mulki na bautar da shi rayuwa
to lafiya kan jarin talaka sai mu sai Allah ya kare mu da lafiya sannan kuma masu wanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya sannan kuma wanda suke kamata cewa su kare kai ko kuma su nemi magani ko su san matsayin su a lafiyan su to da fatan duk sun ji bayanin da shi Dr. Sani na hukumar ko kuma ce babban daraktan hukumar kula da yaki da cuta mai kare garkuwar jiki ta Najeriya wato naka sun ji kuma sun yi amfani da shi mun gode kwarai shi ma da lokacin sa sannan ranar ta gobe in Allah ya so a al'adance kin san yawanci zaki ga akwai tsangwama in ana ciwuka ana waye ina ga gobe ta fuskar da zamu kalla abin kenan eh to sai mu ce sai Allah ya kai mu a tara mu a wani lokacin goben Allah ya so ya kai mu karfe 4 da rabi kamar yadda aka saba a cikin shirin yau da gobe yanzu kan Ahmad da Jabo ke ra'ayi
Hafsat Bello dan mai soro
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi da injiniyan mu ne Aidin Otko sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa a cigaba da kasancewa tare da mu idan
rasa baka saurari yau da gobe ba to a fada yanar gizon mu ta biyoye hausa.com domin saurara waɗanda suka gabata. Usman din ne ke cewa sai Allah ya kai mu, Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa.
Wasan kwallo bata manta ba, wasan koko bata mance ba.